الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بيانك ينهى. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدفع دعا عوانا يمتي نلاهدي واندي داتي دا 22 غوطن المحرم wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammacin Alhadi, kuma nawa ga watan Bature kenan yau? 17 ga watan, wato 5 kenan watan Bature a wannan shekara ta 1998. Dan ci gaba da karatun littafin mu na Kitabu Tauhid, babun da zamu tashi a kai yau, باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وأنا كما كنا درسي نقوم شاء بقي أبين ده أن بابي زي ما قنا وتبابي ليلا ما جاء أبين ده يزو ننسي دقاء الله كومن زنسى wanda ke nuna cewa anna sababa kufri bani adam, sababin kafircewa banu kafircewa ɗan adam gaba daya, wa tarkihim dinahum, sababin da yasa ɗan adam suka bar addinin su, huwa al-ghuluwu fi salihina, shine al-ghuluwu zurfafawa fi salihina cikin lamarin salihan bayi. Wato wannan babi abinda zai kunsa bayanin nassoshi na Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke bayyana cewa daga cikin manyan dalilan da suke sa ɗan adam ya kafirce ma Ubangiji, ɗan adam ya bar addinin sa, daga cikin manyan dalilai wato shine al-ghuluwu fi salihin, zai zafawa cikin lamarin salihan bayi. An fahimta ko? To idan an ce al-ghulu shine mujawazatul haddi, madhan aw zamman, mujawazatul haddi, ƙetare iyaka, imma ta fuskar yabo ko ƙetare iyaka ta fuskar kushewa. Idan ka tashi yabon mutum har ka ba shi siffofin da ba su da shi, to za a ce ghalauta fil madhi, ka zurfafa wajen yabo don ka ƙara masa akan abin da ba ya da shi. Idan kuma ka tashi kushe mutum a maimakon ka faɗi aibukansa da ɓangarorin gajiyawarsa, sai ka zurfafa har ka faɗi abin da ya fi ƙarfin nan, to nan gurin sai a ce ghalauta fi zammi, ka zurfafa wajen kushewa. Don haka zurfafawa wajen kushewa sunanta al-ghulu, zurfafawa kuma wajen yabo ita ma kuma sunanta mai al-ghulu. To abin da ke sa ɗan adam ya fata ya bar addininsa shine rashin tsayawa tsakiya. In ya tashi kushe sai ya wuce gona da iri, idan ya tashi yabo kuma sai ya wuce gona da iri. To waɗannan al'amuran kuma su suke gagarwa da ɗan adam kafirce ma Ubangiji, su suke gagarwa da ɗan adam barin addininsa. Ina fatan kun fahimta. Wa qawlillahi azza wa jalla, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وبنجي بفعلتي يا أهل الكتاب ya ku ahlul kitabi, idan an ce ahlul kitab ya ku waɗanda aka baina littafi, tare da cewa duk al'ummar da suka gabata baya an ba su littafi, domin babu wani manzo face sai da ya zo da littafi, ba wani annabi face sai da Allah ya ba su littafi. Kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba, kowane annabi na da littafi. Amma duk da haka a wurin malaman musulunci ya zama sanannen abu da an ce ahlul kitab ma'abuta littafi, to ana nufin yahudu da kuma nasara. Ba dan komai ba wannan lafazi yake karkata zuwa gare su dan a bambance su da sauran larabawa masu addinin gargajiya, dan a bambance su da mutanen farisa masu addinin bautar wuta, wanda wannan ba wani littafi da aka ba su. Su ma larabawan akan addinin da suke kai din nan ba littafin da aka ba su, amma su yahudu da nasara suna kan wani sashi na littafi sun kafa sai ma wani sashi na littafi, da haka sai ake kiransa ahlul kitab dan wajen kira a bambance su da sauran kafiran da ba su ba. An gane ko? Ya ahlul kitab, ya ku ahlul kitab, yahudu da nasara, la taghlu fi dinikum, kada ku zurfafa cikin lamarin addininku, kada ku ta gona da iri cikin lamarin addininku. To mun faɗa a ɗazu cewa abinda ake nufi da al-ghuluwu shine mujawazatul haddi, wato ƙetare iyaka. To shine sai malamai suka ce ƙetare iyaka ɗin nan yana iya yiwuwa ya samu a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin addini. Ya zanto mutum ya ƙetare iyaka ta fuskar aƙida, ƙetare iyaka ta fuskar aƙida kuma wato zai iya yiwuwa ta fuskar ka ɗauki ilahantaka ta Ubangiji ka bai wa wani, wannan wanda ka ba wa ilahantaka ɗin nan ka ƙetare iyaka kenan, dan ana son ilahantaka ta zanto ke ɓantaccen abu haƙƙi ne na Allah shi kaɗai. Da zaran ka bai wa wani ya zamanto mai kenan ƙetare iyaka. Kuma sa'ilin nan abinda ya sa ka bai wa wancan ɗin ɗauko shi daga matsayinsa na ɗan adam na mayar da shi ilahi, kuma nan ma ya zama ƙetare iyaka. Ina fatan kuna fahimta. To kaga wannan mujawazatul haddi kenan fil aqida. Sannan akwai mujawazatul haddi fil ta'abbud lillahi fil ibada, wajen ibada. A ce kai sallah raka'a hudu sai ka ƙara ɗaya su zama biyar. A ce kowace raka'a kai sujada biyu sai ka ƙara ka ce kai za ka yi sujudu uku uku cikin kowace raka'a. To wannan ya zama kenan mujawazatul haddi, ƙetare iyaka ta fuskar ibada. An fahimta ko? Da haka ƙetare iyaka ɗin nan yana shiga cikin komai. Da haka sai Allah ce la taghlu fi dinikum. Sai waɗansu malamai suka ce fi dinikum al-muradu bid-din huna al-aqida, kar ku ƙetare iyaka cikin aqida. Waɗansu suka ce a cikin kowane lamari na addini abinda musulunci ya masa iyaka kar ka wuce. In matsayi aka ba wani ka tsaya daidai matsayin sabbin da aka ba shi, kar ka wuce da shi saboda wannan matsayin. In ka haka sai ka zamanto kai gudu. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, kar ku faɗi komai game da Allah sai abinda yake na gaskiya. Abinda yake na gaskiya ba game da Allah shine ka yadda Allah ta'ala shi kadai yake cikin zatinsa, shi kadai yake cikin rububiyyarsa wato ayyukansa da gudanar da duniya, shi kadai yake wajen ilahiyyarsa wato wajen tantantar amsa bauta shi kadai, sannan shi kadai yake wajen siffofinsa da sunayensa. Yadda da kadaituwar Allah a dukkan wannan ɓangarorin ya zanto kenan ka faɗa abin da yake ya dace game da Allah. La taqulu 'ala Allahi illa al-haq, wannan kenan. Sannan kuma duk yana shiga cikin wannan kar ka jingina ma Allah ɗa, kar ka jingina masa mata, kar ka sanya masa abokin tarayya. Idan ka kore ɗa gabarin Allah, ka kore mata gabarin Allah, ka kore abokin tarayya gabarin Allah, to ya zanto abinda ka faɗa game da Allah abu ne na gaskiya. Dazu kuma ka tabbatar da kadaitakarsa wajen zati, kadaitakarsa wajen rububiyya, kadaitakarsa wajen ilahiyya, kadaitakarsa fil asma'i wa sifat. Sannan ka kore mata ɗa, ka kore mata kishiya, ka kore mata mata, ya zanto ba abinda ka faɗa game da Allah shi tsuntsar gaskiya. Amma da zaran ka kudurci cewa Allah na da mataimaka waɗanda ba lalle ba ne in ka tashi roƙo kai tsaye ka roƙi Allah ɗin ka iya bi ta kansu ka roƙe su su roƙan ma Allah, yanzu ka sanya wa Allah mai kenan kifi mataimaka. Sa'ilin nan ko baka faɗi gaskiya game da Ubangijinka ba. Allah ta yake wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. An gane ko? Idan ka jingina ma Allah ɗa kamar yadda nasara suka yi, kamar yadda yahudu suka yi, yahudu suka ce Uzair dan Allah ne, nasara suka ce Annabi Isa dan Allah ne, kamar yadda Quraysh masa suka yi suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah, to wannan idan mutum ya jingina ma wannan Allah wannan to shikenan wato ainihin ya ce Allah ya zama tawayayye kenan domin gajiyawa ce take sa a samu da saboda lokacin da zaka tsufa shi ya kawo karfi ba kai kake ciyar da shi ka biya masa kudin makaranta kai masa rigar sallah yanzu kuma shi ke ciyar da kai kuma ya shayar da kai kuma ya masa rigar sallah lokacin da ka gajiya sai ka bukaci zuwa gare shi to ubangiji baya gajiyawa dan haka ya fi karfin kuma ya bukaci dake dan abinda ke sa a bukaci da gajiyawa kun fahimta da kyau haka abinda ke sa a bukaci mace bukatuwa zuwa gare ta ubangiji baya bukatuwa zuwa ga kowa kowa ne yake bukatuwa zuwa ga Allah an gane ku to wannan shine tsantsar tauhidi wala taqulu ala Allah illa al-haq ko ayyul kitabu karku fadi komai gaba da Allah sai gaskiya yanzu anan kamar Allah na cewa karku sai Allah marda karku sai allolin biyu ne karku sai uku ne karku sai Allah na da mata karku sai Allah na rikiciyoyi sai ne ma'anar wala taqulu ala Allah illa al-haq انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله انما المسيح للي المسيح وتو المسيح انا غير النبي عيسى كده للي المسيح عيسى ابن مريم وتو النبي عيسى دان وتو ام مريم رسول الله منزول الى الله انغانيكو المسيح تو واني مي اكي نجي ده المسيح ده فعل مسح ينفه مسحد هنا في مصدرين سكينان المسيح على وزن فعيل فهنا سكتي إما يكسن شيء فعيل بمعنى فاعل كو فعيل بمعنى مفعول إذا كتي فعيل بمعنى فاعل فإذا كنت المسيح أنا نفن الماسح وكينان الذي ينفه المرضى فيبرؤون من المرض wanda ke shafar marasa lafiya sai su samu mai sai su samu waraka da izinin wa da izinin ubangiji to shi ne almasihu wanda idan ya shafi idan makaho sai ya dawo yana gani in ya shafi kuturu sai ya dawo da yatsunsa in ya shafi gurgu sai ya tashi ya miƙe ya tafi sa to shi ake kiransa almasihu bi ma'ana kenan almasihu fa'ilun bi ma'ana fa'il amma wanda suka ce fa'ilun bi ma'ana maf'ul suka ce almasihu ai alladhi musiha bil baraka wanda aka wanda baraka take albarka take waye ta ko ila dan yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu fa usani bi salati wa zakati ma duntu hayya innamal masihu lalla al masihu isa ibn maryam annabi isa dan maryam rasulullahi manzuli na allah jakada ne na allah cikin cewa jakada ne na allah mayar da martani ake yi ga bangarori guda biyu yahudu da nasara wanda dama su ne ahlul kitab din da ake kira da farko saboda ne yahudu sun zurfafa cikin lamarin annabi isa amma wata irin zurfafawa ta wajen yabo ko kushewa ta yadda suka zarge shi da cewa shi dan zina ne ta yadda suka zargi mahaifiyarsa da cewa mazinaciya ce ya ukta haruna ma kana abuki mura'atu wa ma kanat ummuki baghiya suka ce ai wato mahaifinki ba mutumin mofi bane ba sannan kuma mahaifiyarki ba ta kasance mazinaciya ba wato nan gurin mai suke nufi ita ta zama mai kenan ita ta zama mutumiyar wofi kuma ta zama mazinaciya haka yahudu suke nufi la'anar Allah ta tabbata kansu fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullahi atana alkitaba wa zawjati to kaga anan gurin guluwin da yahudu suka yi wajen kunki annabi isa nasara kuma guluwin da suka yi wajen ne wajen ya barka kan suka ci dan gaske sai suka wuce da matsayin sa na dan adam cewa kai shi matsayin Allah tunda sun ce shi wani bangare ne na Allah tunda da ai bangare ne na ubanta shi yasa yake kama da uba wajen sauki wajen tafiya wajen wadan suka wa da uba ke da su to suka ce annabi Isa da ne na Allah wato wani saki ne na Allah kenan ya zanto a nan gurin wato kaga sun aibata Allah kenan to da Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah kalmar rasulullah duk ta mai da martani gare su ya ku yahudu kuka ce shi da kuka ce shi kaza ne to rasulullah zakada ne na Allah Allah ko baya sa mutum a cikin zakadan sa sai ya zanto wa tatacce ne asali Allah yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas Allah ya zaba yake fati kafin ya samu ya zaba manzanni fati wake sawa'un cikin malaiku ne ko cikin bil adama sai an fati to ko ba ne yanda za a dauko bargirbi kenan wanda ba ya da asali sannan kuma mayar da martabi ga nasara, ya ku nasara da suka ce matsayinsa matsayin ilahu bai kai nan ba, har yanzu na a matsayin ne rasulullahi dan aike ne na Allah, wato bawa ne na Allah, baya da su cewa ta abin da ubangijinsa yake yi. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, sannan shi annabi Isa din nan wa kalimatuhu kalma ce ta Allah, alqaha ila maryama, wadda ya aika da ita zuwa ga Maryam, wa ruhun minhu, kuma ruhi ne daga Allah. Abin nufi annabi Isa alaihi salam sanadiyar samuwarsa ya sa bamban da sanadiyar samuwar sauran mutane. Sauran mutane samuwarsu dole ne a sami aure, sannan a sami alaka ta auratayya tsakanin miji da matarsa, a sababin haka sai Allah ya sa a samu juna biyu. Amma samun juna biyun da Maryam ta yi kalma ce Allah ya aika, wata kalma karmal kun ta ya kunu, da Allah ce kun tsakanin hamlu fi batnika, sai kawai ciki ya kasance a wato tun samu juna biyu daga cewa kun, to wannan ita ce kalmar ta Allah ɗin. Ma'ana annabi Isa ba shi ne kalmar ba, an samar da shi ne da me, da kalmar. Shine Imam Ahmad yake cewa laysa Isa huwa kun walakin Isa bi kun kana, Isa ba shi ne kun ɗin ba, shi ya kasance ne a sanadiyar faɗin kun. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama, shi ne sai ce fa arsalna ilaiha ruhana فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك دمي لاهب لك غلاما زكيا سي تيجي ماماكي يا زافي تسامو دا يا زافي زو متا بيتار زو تسامو دا اما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مرقبيا قال كان آية كان أمرا مرقبيا في كدنا ما مسوا ألقى عن جرسات كان أمرا مرقبيا ونا بني دعلقى عن جمع ما عند ذلك لها جماعة ننظرن بقى كاما قلن تكي ياتقى كاي وسا كذا تاي كذا كوي تي أتا قوي تيهو تندوان من تندى أنت كان أمرا مرقبيا ما يلقى مغني أيوة سيكي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة فتؤتيه من القرآن لي بما ويجي أرجوها فلسان تنوري إذا كنت يكون دوبة تكون سورة مريم المهم لي وتعانت كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما في روحي ليدك أبنجلي أبين دعيك نجي النبي إيسا ينا تكين جملة رايك وطن لألا يهل الكسر وتشيب أبنجلي من ألا با حلقت من ألا kamar yadda rai nawa da naka da na dabba da na kiyaki da na kowa yake a matsayin mallakar Allah, Allah ne yayin su, to haka annabi Isa ma rai ne wanda Allah ya halice shi, ne ma'anan ruhun minhu ay ruhun ka'imun min Allah ta'ala min indillahi ta'ala, wani ruhi ne kasantacce daga wurin Allah ta'ala. Fa aminu billahi wa rusulihi, da ku yi imani da Allah da manzanninsa. ولا تقولوا ثلاثة كركو تي الله لوكو كلي انتهوا خيرا لكم انتهوا كتي ايكم كدينا سيتم خيرا لكم مين مطلع لي راجي انتهوا خيرا لكم ايه انتهوا خيرا انا مغني خيرا عندي حضرتني اها ايه دايما نيجي مجانا با داوي سيغر سبتنا هي الصرف ليس اسا كتها غدجي ليس اكا متنا سوا دني حبا هو لدي حبا هو له انت هو خير لكم اسم يكون لي المحذوفة انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم هذا يكون الانتهاء سيدنا اسمه يكون كنا خيرا لكم با خبر يكون كنا انتهوا خيرا لكم كدينا أبننا داكا هنكو دينا ورنا انتهاء الهيري لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد كسن للي الله أبن بوتاني قداتا سبحانه قلت يا ثبت ربسا يا فكرة أن يكون له ولد أتينا للبعض له ما في السماوات وما في الأرض ملكة سمرة كثة قداتين أشي بعد ما بكاتن قاشل كنت سمرة كثة قداتين ملكة روائي ناشي تودات بعد بكاتن قاشل دون وانده تتكن سمرة كثة باوى نيكا الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا duk wanda ke cikin sama da ƙasa ba wa yake ga Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila dan haka ubangiji ta'ala wato ainihin ya kaita ba ya da abokin tarayya ba kamar yadda kuke riyawa ba ku nasara ku ce Allah yana da abokin tarayya ko ku jingina masa ba ba kamar yadda kuke riyawa ba kuma ko yahudu to kaga wannan aya tana ruce wato ainihin al-ghuluw kenan dan Allah ya ce kitabi la tazalu fi dinikum an gane ku wasu sai ya ibn Abbas radiyallahu an fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra qal hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuh falamma halaku awha ash-shaytanu ila qaumihim an yansubu ila majalisihim التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فسألوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وفي الصحيح يزو أتكن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن كتبه حديث لك عبد الله بن عباس الله سكار الداد رسل سيد ما يسنسى في قول الله تعالى وتسكن فسرا فقل الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم وتولى حكاية كما قال رمتنا أن نبنوه وقالوا ما نستقال بعضهم لبعض ساشن سيفضع مساشي سوى لا تذرن آلهتكم كرك لبدا اللولنك ولا تذرن ودا كرك لبدا ود كوت ولا سواء كرك لبدا سواء ولا يغوث كدك ولا بده يغوث ويعوق كدك ولا بده يعوق ونصر كدك ولا بده نصر وتود دسواء بيغوث بيعوق بنصر قال عبد الله بن عباس هذه اسماء رجال صالحين ومن كلمومي غدابير سونه ne na wadansu salihan bayi min qaumin min cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam falamma halaku auha shaytanu ila qaumihi yayin da suka mutu su waɗancan salihan bayi mutane ne masu ibada yayin da suka mutu auha shaytanu ila qaumi sai shaytan ya wahayi zuwa ga mutanen su zuwa ga mabiyan su da almajiran su anan abin da ake nufi da wahayi waswasi kenan domin shaytan baya da wahayi sai dai waswasi waswasin da shaytan ke jefawa cikin zukatan mutane ana kiran su da suna wahayi a larabci sayan shaitanin nan yana cikin aljanu ko cikin mutane an gane ku wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyajadilukum sai shaitan ya wahayi zuwa ga su yace aninsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba ku je ku kaskafa gumaka ila majalisihim a zuwa wuraren zaman su a tsoron da suke karatu ko jindin dindin da suke karantarwa ko inda suke bukka suke ibada ku je ku kaskafa mutum-mutumi a daidai wuraren su Allah sai kanu ya gane suna fiha wanda da suke zaune a wurin an saban wato ku kaskafa gumaka ko mutum-mutumi wa sammuha bi asma'ihim idan kun yi mutum-mutumin sai ku samu su suna waɗancan salihan bayi wato sai je bukkar gidan wannan malami salihin bawa mai suna wad sai a mutum-mutumi wannan mutum-mutumi sai a ce masa wannan shine wad da a jesan ayyana suwa'a a ce shi kuma wannan shine suwa'a a jesan ayyana yago a jesan ayyana yago a jesan ayyana nasara haka ke ɗan yi musu wahayi ta sa'alu sai suka zartar da wannan wasiyya ta ce ɗan walam tu'bad a lokacin da wato ainihin waɗanda suka yi wannan aiki na yin mutum-mutumi suke da rai lam tu'bad ba a bautawa waɗannan mutum-mutuman ba ba a bautawa waɗannan gumakan ba hatta idza halaka ulaika hatta da su waɗanda suka yi mutum-mutumin nan suka zo suka mutu wa nuti ya ilmu ilimi kuma ya karanci a cikin mutane shi ne nuti ya ilmu aka manta da ilimi wato kaga jahilci na da daure kenan wajen shiga shirka rubidar kawai sai aka bauta waɗannan gumaka. An fahimta ku? To kaga istar shirka a ban kasa kenan, wato istar shirka dama farkon abin da haifar da ita shine ne al-ghuluu fi salihin. Domin annabi Nuhu shine farkon manzanni. Kafin turo annabi Nuhu alaihi salam, duniya karni goma turba a shirka a cikinta. Karni goma, shekara ɗaya har shekara nawa? Dubu, babu shirka a ciki, kowa tauhidi yake tsantsa. Har sai da waɗannan salihan bayi da suka tsare sauran mutanen zamanin su wajen ibada da salaha suka mutu, sai nabiyan suka fito ne wanda mutum mutumi don tunawa da su. Abin da yasa suka yi mutum mutumin ba don su bauta mutum mutumin ba, sun yi don su zo da su rinka tunawa da su. Idan sun ga mutum mutumin sai su ga kamar wannan malaman suna nan suna ganin bari mu ƙara nishaɗi da karsashi wajen ibada. Wannan shi ne matsayin da yasa suka yi don tunawa da su da irin ibadar su, su yi koyi da su. Shi kenan wannan suka zo suka mutu, da waɗannan suka zo, waɗannan suka zo suka mutu, waɗannan suka zo sai ce ɗan yi zo ya raɗa musu. Yake ya iyayenku dama sun kasance suna bauta wa waɗancan. Ko ne ba ku gane ba, ba ke zanen da ya ɓace muku. Shi kenan sai suka ci gaba da bauta musu. Da suka ci gaba da bauta musu kaga shirka ta faru ban ƙasa kenan. Da shirka ta faru kuma kaga akwai buƙatar a turo manzo don jaddada ne tauhidi ɗin nan. Tunda yanzu ya riga shirka ta zo ta shigo ciki, ashe tauhidi shi ne asalin addini. Shirka kuma ba kowa ce. Kun fahimta da kyau? Shi yasa duk masu bincike a manya-manyan jami'o'i na Turai, wai suna bincike kan addinai, sun ce asalin addini kafin komai shi ne hurafa tamfe-tamfe. Wai daga baya ne wato ainihin aka fara samun addinai daban-daban, aka samu wannan, a samu wannan, a samu wannan, amma dama kan asali tamfe-tamfe shi ne asalin addini. To kaga wannan ƙarya suke, asalin addini shi ne tauhidi. Daga baya ne shirka ta zo. An bayyana ko sannan tamfe-tamfe suka zo daga baya. Su sun zo don su ture wancan asalin, sai kuma Allah ya turo da manzanni karni bayan karni don kuma su rushe wannan bakin al'amuran da suka zo cikin addini. Kuna fahimta da kyau? Saboda haka duk abin da ka karanta da za a ce maka asalin addini tamfe-tamfe wannan ƙarya suke. Sun ga tarihi, kai musulmi kana da tarihi, kana nasu ummatan wahidatan, al'umma da ɗaya ce akan tauhidi. Fa ba'atha Allahu an-nabiyyina, daga ba sai Allah ya turo da manzanni. Saboda me? Shine suke cewa a ana kaddara kalman fastalatu. Kana nasu ummatan wahidatan fastalatu. Da san al'umma ɗaya ne sai kuma suka yi sabani. To da suka yi sabani sai me? Fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirina. Sai Allah ya turo da annabawa masu bishara da kuma gargadi. Wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi. Ya saukar da kowane manzo aka ba shi littafi, kowane annabi aka ba shi littafi. Abin da suke kaddara kalman fakhtalafu bayanin ta zai zo, sai ya ce wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi. Kaza shi a sai sai ikhtalafu wajen. Dan manzo ya zo ya rabe wa mutane gardama cikin abin da suka yi sabani. To me suka yi sabani? Da ana asalin tauhidi, waɗanda suka zo da shirka, kaga sun kawo sabani cikin al'umma kenan. Yanzu a ce mai kira zuwa ga tauhidi da mai kira zuwa ga shirka, waye ya kawo sabani? Mai shirka kan sabani. Mai kira zuwa ga cewa a kirayi Allah shi kaɗai, a bauta masa shi kaɗai, ba a tawassuli da kowa sai da sunan Allah. Dan Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da kyawawan sunaye, ku yi tawassuli da su, ku roƙe shi da su, ku bauta mishi da su. Sai kuma wani zo ce a yi tawassuli da wani, a yi tawassuli da mala'iku, a yi da annabawa, a yi da waliyai. To waye ya kawo sabani kenan? Wanda ya dawo mun tawassulin da Allah ido sai shi. A ce kai san ahlus sunna ba su sai kawo sabani ba. Ahlus sunna suna kan asalin fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-dinul qayyim. Akan nan suke wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة أكون أصل سكي ذلك الدين القيمة رغم دين القيمة ضد أبطيني منين كمان دين القيم سين إخلاصي إلا ليعبد الله مخلصين من كمان إخلاصي بل شركة بل بدعة كذا من إخلاصي كنا أكون هكا أتاها لكتبتها نقباتها ده قباتي شركة تنسي بدعة تنسي da bid'a ta shi kenan kaga an kawo sabani ke cikin al'umma. Kun ga wannan kyau? A ce asalin abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine ne al-ghuluu fi salihin. Yanzu kannan salihan bayi dukkanin su salihan bayi ne, kowanne mai ibada ne, ba abin rige cikin su, duk waliyan Allah ne. waɗansu mabiyansu ne suka zo suka rufe gona da iri cikin lamarinsu. To shi ne Ibn al-Qayyim ke cewa duk waɗanda suka jarrabtu da salihan bayi idan suka rasa ilimi shaitan na ɗaukan su a mataki-mataki ne. Malaka ya hakuri ko dan kuna yin surutu kuna ɗaukan hakan ne. Kai hakuri sai da an tashi gaskiya. Wato yana ɗauka da su mataki-mataki. Mataki na farko zai ce musu a so waɗannan salihan bayi wanda babu wanda zai ki wannan. So na jinki duk wanda aka so yana bauta Allah, yana ƙiyamul layli, yana tahajjubi, yana sadaka, yana zakka, yana jihadi, ai sai za ka so shi. Mataki na biyu idan sun mutu kenan sai ce to shi kenan wato a yi gini a kan kabarinsu. A bambance kabarinsu da na sauran tunda ko ba ma suna da rai sun fi sauran ibada. Idan aka yarda da wannan sai mataki na gaba. To tunda har an bambance kaburburansu to ya kamata a rinka zuwa wajen ana kai musu ziyara lokaci bayan lokaci don tunawa da su. Ana nan ana nan sai ce to kuma idan an je wurin ai wuri ne mai albarka tunda ba a buta kabarin su ma masu albarka ne. Ya kamata duk wanda yake da bukata kar ya yi roƙon Allah sai ya je wurin. Idan mutum ya je wurin ba shirka ba zai ba mai kabarin zai roƙa ba. A'a yana itikadin wannan wurin yana da albarka don haka dai tashi addu'a sai ya je wurin kabarin. Yana roƙon haihuwa ake ya Ubangiji ba na haihuwa. Arziki ya Allah ba na arziki. Ko ne mutum yake so sai ya je wurin saboda yana ganin wannan wuri ne mai albarka ya je don neman albarkar wannan wuri. To duk shaitan bai kaza inda ake so ba dukkanin sun faɗa. Mataki na gaba sai ce a to me zai hana ka yi ta wasili da sunansa. Ya Allah ka bani arziki don albarkar mai wannan kabari. Ya Allah ka bani kaza don mai wannan kabari. Ya Allah ka rin da kaza don mai wannan. Ba ku Allah kawai ke kira ba a haɗa wannan. Idan aka je mataki na gaba sai ga to ai Allah ya yi nisa da ni kabarin a kusa. Shaitan kenan. Sai kawai sai ko balma ya roƙi shi ya gabatar kan wajen Ubangiji. Ya gabatar ma'aikata. Ma yi zaɓen illa ne kare gona, ma na abu da hun illa ne kare gona ne na zurfa. Sai ya fara roƙon kawai mai kabarin kenan. Sai ɗan yi sai duk ba a kare a nan gurin ba. Mataki ne gaba da zai ja mutum. Sai ya zare takobi kuma ya kirayi mutane ke kowa ya zo wannan abin da nake yi. Dole sai an yi. Shi ba zai sa yi da shi dai ba. Sai ya jawo mutane kowa su zama shi. Haka ke ɗan ke ɗaukar ‘yan bida a mataki-mataki har zuwa matakin da suke kawo. Mataki na gaba na ƙarfe sai ya gina wala'i da bara'i a kan wannan. In kana so ya so ka, ka so wannan. In kana so ya kiyaye ka ce ba ka kan wannan. Ba ruwansa ba Allah ko manzansa kai dai in kana son wani ka magana ka kare. Inda za ka zo ka ce wallahi, tallahi, ka ga dai wallahi, tallahi, billahi. Wannan dama su ne hurufin kasu kenan. Ko ya, ko ba, ko ta, ka rantse duk da ɗan ka ce wallahi. Billahi tallahi bana kaunan kowa sama da Allah cikin zuciyata, haka bana kaunan kowa cikin mutane sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan wali na ka gaskiya ne ina da cewa kai to duk wannan kaunar Allah da manzon Allah din ta rufe a wajensa tunda ba ka san me wali sa. Inda za ka rantse da Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kana sunan shehi ka rantse da. Inda za ka rantse da manzon Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kama sunan shehin sa ka rantse da. Zai ji daɗi. Ba haka bane ba? Wallahi duk ku ba su jarabawa ku gani in ba su haihu. Duk a haka suke. Inda za ka ce ba ruwana da murdin manzon Allah ni yanzu na kehewa ne sai ji daɗi. Ka zaba ruwanki da manzon Allah ɗin kenan. Inda za ka ce ni zan yi walidin manzon Allah ba ruwana da na kehewa ne har yanzu wani dinka bai da shi ba kuma. Sharaɗi dole ko ka son sai shi dai dole sai ka dai sai an so shi. Idan an so shi an rabu da Allah an rabu da manzon sa ba komai. Idan an so shi an haɗo da Allah da manzon sa daga baya an sa a ciki duk ba komai. Amma a ce za a so Allah da manzon sa a kyanne shi ba zai taɓa yadda ba. A ce za a yi manzon Allah maulidi a rufe maulidi shi ba zai taɓa yadda ba. Yanzu ka sanya sabon da ganin da kake ta kafa maulidin manzon Allah zuwa da maulidin manzon Allah an fara yi a karni na hudu lokacin malakul muzaffir a garin Awalele Irbil sahibul Irbil an je an fara yi a kan to wannan wanda ya fara yi dan manzon Allah kuma lokacin babu shehin ka babu shehin na babu shehin wannan babu shehin wannan mu tsaya a nan manzon Allah kar mu fara yi na shehu ne kuma ba zai taɓa wannan. Yanzu da abin da ta tafi hujja da shi na wanda ya kirkiro wannan, na manzon Allah ya kirkiro, kai ma san da san ba a taɓa kirkirowa ba, yanzu ka kirkira. Duk ba za su yi da wannan ba. Wato dole sai da warware za a fahimci tauhidi. Kuma dole sai an cire tsoro za a fahimci tauhidi. Kuma dole sai an karanta Qur'ani, an karanta hadisi za a fahimci tauhidi. In ba Qur'ani da hadisi an karanta ba, wallahi ba za a fahimci tauhidi ba. Wai wani ce kuma dole sai an buɗe za a fahimci tauhidi. Amma kun fahimci wannan ko? Wa qala ibn al-Qayyim qala ghayru wahidin min as-salaf لما ماتوا أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ابن القيم يقول قال غير واحد من السلف كما تقيا بكم مجبا تاكم تقا فيوا لما ماتوا يعني عندما تفعلهم باين من سكمتوا أكفوا على قبورهم سيسوا مجينسوا سكمزين سكبربرنسوا ثم صوروا تماثيلهم فننكما سكمتم متنسوا ثم قال عليهم الامد فنزلوا من يئوا فعبدوهم sai kuma suka cika da bautan musu wato ya fadi matakai kenan wannan ma akwai riwayoyi da suke nuna haka to amma bambancin wannan riwayoyi da wadannan shine wannan riwaya tana nuna cewa shedan ya yi musu wahayi sun je sun yi mutum-mutumi a wuraren zaman su ko kamar inda suke zama suna karatu ko ibada a nan gurin kuma an nuna sun je sun yi mutum-mutumi akan ina akan kaburburan Musulmi malamai ke cewa ai babu ta'arudi tsakanin waɗannan guda biyu, ta iya yiwuwa sun kashi kashi biyu ne, waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin sai suka je kaburburan suka yi, waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin sai kuma suka je ina wuraren zaman suka yi. Ko kuma suka ce a'a ai duk ta iya yiwuwa guda biyun ne kuma ya zama ɗaya lokaci guda, wato da za a yi musu kaburbura ba a yi kaburburan ba sai a wurin zama, duk wanda ya mutu sai aka binne shi a gidansa. Ko a dukkansa inda yake ibada da aka binne shi a wajen to kuma ka dorin ya zama kabarinsa kenan to daga baya kuma da za a yi mutum-mutumin sai aka yi a wurin kaga in ka ce wurin zamansa aka yi masa mutum-mutumi yayi in ka ce a kabarinsa aka yi masa mutum-mutumi yayi domin wurin zaman kuma nan bai kabari kina suka ce da ba cin karo da zina tsakanin wancan bayani da kuma wannan bayani an gane ku wa ana umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tutruni kama aqrat an-nasara ibn maryam إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أن كرفوا حديث لجوم الخطاب يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمن دعال الله سبحانه وتعالى ثبت قريب قال ياتي لا تطروني الإطراء إن مجاوزة الحديث بمعنى لا ترفعوني كرف قيكك مطعي ثمدنا وقيكك كان مطعي ثمدنا وإمن كما أطرت النصارى بن مريم كما ريد النصارى suka ɗaukaka annabi Isa ɗan Maryam sama da matsayinsa annabi yake musu haka yake innama ana abdun ku sani ni fa bawa ce fa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ko manzon Allah ku ce bawan Allah ne kuma ni ko manzo ne na Allah wato waɗannan sune kalmomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa ka ce mata abdullahi ka ce mata rasulullahi haka dukkan annabawa suke bukata a ce musu ibadullahi a ce musu kuma rasulullahi idan ka ce abdu a nan gurin wato ka kore masa ilahantaka kenan idan ka ce rasulu a nan gurin kuma ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane to wannan shi ne dinul wasat kenan abdu ba ka kai matsayin ilahantaka ba amma rasulu ba ka yi ne ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane waɗanda su ba manzanni ba ne ba su ba kowa ba ne ba su mabiya ne إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وأنا حديثي أخرجاه الإمام البخاري ده مثل مسكره فكاد أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بكينا هميني جمال كيتري إياكا وزنيا بانسا كن بشي كان سياهنا كيتري إياكا وزنيا بانسا تو إنا قول واندز زوباين سكما فإيا هلسة شيء كيتري إياكا وزنيا بانسا تو إنتا كاد كلمة ربع النبي فقال لكم مينني دليل ديسا يتقولنا me yasa ya faɗa wannan abinda suka ce maka ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina ya kai shugaban mu dan shugaban mu mafificin mu dan mafificin mu duk a wannan akwai ƙarya ciki annabi shine shugaban al'umma kaje annabi kuma shine mafificin al'umma duk ya faɗi wannan suka faɗa masa ne ta'a ku tsaya karke dan yawa ka da hankalin ku dai ku rinka take tawa ku ce da ni abdullahi rasulullahi ko sai mun aikin karbuti ko sai mun annabi gali mutane farin da faɗa masa ba duk da cewa sai hadisi cikin Bukhari shi da kansa yace ana sayyidu waladi adam ni ne shugabanni ɗan adam gaba ɗaya amma da sai nan ba sai wala safar amma ba dan alfahari ne faɗa ba dan haka abin yake gaskiya ce dole a faɗe ta amma baya bukatar mutane su faɗa masa haka duk inda za a bar su kala sai ya nabi Allah ya rasulullahi ya adam qasim haka suke faɗa ko ya khatamul anbiya wa imamul rusul suka faɗa ba ya rasulullahi ya nabi Allah haka suke faɗa masa sallallahu alaihi wa sallam saboda ita kalmar as-sayyid din tana daukar ma'anar mafifiki tana daukar ma'anar shugaba wato akwai lokacin da kalmar as-sayyid za ta gaskata akan ubangiji to tunda tana da wannan intima da yake sa annabi ya rufe kofar a faɗa masa shi kanshi da zai faɗi sa kuma sai kawo sayyidi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa cikin salatin da annabi ya koyar cewa ai mata babu inda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad babu wannan a cikin riwayar da duk hadisan da suka kawo ya annabi sallallahu alaihi wa sallam su babu wannan abin da yake kulo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma lafi sun fiyada duk inda ka je nan ka tabbatar maudu'i ne ko da ifi bai da asiri duk cikin talatin da annabi ya koyar sai ya dai faɗe ta daga bakin sa sallallahu alaihi wasallam ka duba tun daga Bukhari zuwa abin da ya biyo baya an gane ku wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluw fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyyakum wal ghuluw lalle ku kiyayi al-ghulu iyyakum wal-ghuluwa lalle ku kiyayi al-ghulu wato zuwa bawa ko wuta gona da iri wajen yabo ko kuke fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu don abin da ya halaka da wadanda suke kafin ku dai shine al-ghulu zuwa bawa ko wuta gona da iri wajen yabo annabi sallallahu ya faɗi wannan wani hadisi imam Ahmad ya rawaito shi imam Ahmad bin Hanbal kuma an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas haka hadisi ne ingantacce za a ga sai Muhammad bin Abdullah bai bayyana riwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullahi dan Abbas ne ya tsako masa tsakoyi da zai amfani da su wajen jifa wato aikin haji kenan wajen rami da jamara wanda muke cewa da Hausa jifan shedan amma dai ba Qur'ani ko hadisi aka ce jifan shedan ba wannan jifan shedan Isra'iliyat ne abinda ake cewa rami da jamara a musulunci wato wajen jifa sai Abdullahi dan Abbas ya tsako duwatsu dan kanana ya kawo masa da annabi ya karba yake madan ba bi amsali haula'i tarmu da irin wannan ya kamata ku yi jifa iyyakum wal ghuluw fi ddin lalle ku ya jefa fa cikin addini kan ku wajen jifa ba a dauke da kasuwa idan kai da babba wato kenan kai ghuluwi yan kananan sabon kwani irin wanda idan zaka tsaya shi akan kan yakan ka zaka iya balla shi kai irin wannan nan da yara suke rabar balla haka da abin nan irin ta annabi ya amfani da jifa yake ku da irin wannan zaki kuma ku sani abin da ya halaka da wannan jifa gajin ku shi al ghuluw wato wuce gona da iri wajen dan gurin sai malamai suke cewa suwa ne ne wadanda suke kafin mu shin annabi na nufin wanda suke kafin mu na kusa da mu ko kuma dukkan wadanda suka rufe wato gulumi ne ya halakar da su shin wadanda suka tabbata gaba daya ba wata al'umma wadda tana ganin halakar ta gulumi bane ba domin duk wata al'umma dai da aka halakar da ita dan ta yi shirka ai ta dauke ne gurin da Allah ta ba wani bawa cikin wa cikin bayin Allah wannan bawan kuma me yake kenan lokacin da ta ba shi hakkin Allah gulumi kenan abin da fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi ddin to kuma sai kike magana cewa a wannan hadisin kamar annabi ya iyakance dan ya ce fa inna ma sanin dai kadai ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi ddin ghuluw ne kadai abin da halaka da dan zuciya tun kenan kamar banda ghuluw ba shi da wani abu tare da cewa a wannan hadisin kuma annabi ya nuna cewa ba ghuluw ne ya halaka da su ba lokacin da wata mace babbar yake ta yi sata annabi ya yanke mata hannu sai suka ji suna neman ceton ko za a yafe mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tashi ya hudu ba a tsakanin su yace inna ma ahlaka man kana qablakum annahum kanu idha saraka fihim al-sharif sarakuhu wa idha saraka fihim al-da'if aqamu alayhi al-hadd yace sanin kada abin da ya halakar da wadanda suke gajin ku idan babban mutum yayi sata sai kyale shi ba a yi masa hukunci doka ba ta aiki a kanka idan karami wanda baya da matsayi yayi sata sai a tsayar da doka a kai annabi yake sanin dai kadai wannan shine halakar da wadanda suke kafin ku to abin nufi ga wannan hadisin yace buluwi ne kadai ya halakar da su ga wannan hadisin kuma yace a'a ga abin da ake cewa shine halakar da su saboda ni in yin ta babba hannu saboda yana da matsayi wannan gulubi ne, gulubi wani ne a ɗansa ta shafi ya fi ƙarfi su waɗanda suka yi haka kan kuma sun yi gulubi kenan fit tafriɗi wato wajen in yin aikin dokar Allah dama gulubi ko gulubin fil ifrad ko gulubin fit tafriɗi gulubin fil ifrad daɗi a kan abin da ake yi gulubin fit tafriɗi ka suka yi inda ake kai tunda an ce sai ta hannu su suka yi cewa ya zama mai kenan gulubi kenan. To a wani hadisin kuma ta ce da kai ittaqul zulma fa inna zulma
ma'ana sai ka koma ka ce a ce guluwi dai shine sababin kowanne irin sarri a bayan kasa. An fahimta ku? Wali muslimin an mas'udin annabi mas'ud bai zai zama ku? Annabi mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala halaka almutanaffi'una thalathan. An karɓo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, wannan hadisi yana cikin Muslim. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanaffi'una, halakal mutanaffi'una, halakal mutanaffi'una, wato yafi imami to wannan harfi uku kamar da mun karanta. Yace lalle al mutanaffi'una masu zulfafawa sun halaka, halakal mutanaffi'un lalle masu zulfafawa sun halaka, domin at-tanaffu shine zulfafawa cikin lamarin addini, kai abinda ba a ce kai ba. Wato kaga duk wannan nassoci ne da suke nuna harancin guluwi a cikin lamarin addini. To shi yasa wato ainihin malamai suke cewa dan ka fayyace wannan ya kamata ka gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da na salihan bayi. Akwai haƙƙi wanda yake na Allah shi kadai, akwai haƙƙi kuma na salihan bayi su kadai, akwai kuma haƙƙin da yake tsakanin Allah da salihan bayi. Kullu tilalibi sukan kawo annabawa, amma dan sukan kawo kalmar salaha dan waɗanda ba annabawa su ma ya kasance wannan shine rabon da na samu. Haƙƙin Allah shi kadai shine ibada, at-ta'alluhu wal ibadatu wal khawfu war rajaa, shi kadai za a ji tsoro kar ya azabta, shi kadai za a sa fatan a sa rai a wajen sa samun aljanna banda shi ba mai wannan, shi kadai za a dogara gare shi. An gane ko? To wannan haƙƙin Allah kenan shi kadai, shi kadai za a yi wa ibada, dukkan nau'ikan ibada, zikiri dukkan nashi ne shi kadai, tasbihi hainala dukkan sa nashi ne shi kadai. To wannan haƙƙin da Allah ne kadai da shi, wani baya tare da haƙƙin salihai kuma mahabbatuhum wa tawqiruhum, wato kaunar su, girmama su, girma daidai irin nasu, kaunar su, sanin matsayin su. Amma haƙƙin da ya tafi Allah da su annabawa a haɗe shine wato haƙƙi na imani, yadda yake wajibi kai imani da Allah, kuma ya zama wajibi kai mai kai imani da manzanni. Shine suka ce aya ɗaya duk ta fi ta waɗannan haƙƙoƙi guda uku, litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Litu'minu billahi wa rasuli, wannan da Allah da manzansa duk kowane da haƙƙi suke wajen mai imani. To haka wajen soyayya, an yi kuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wajen kauna da imani haƙƙi ne na Allah, haƙƙi ne na manzo, wato wannan haƙƙin su, litu'minu billahi wa rasulihi. Amma sai ce wa tu'azziruhu, ka taimake shi kiwa manzo Allah ke, wa tuwaqqiruhu, ka kuma girmama shi kiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan ya zama nashi kadai kenan. Wa tusabbihuhu, kai masa tasbihi kiwa, kaga wannan ga manzo Allah tasbihi bike. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, kaga ayar ta faɗa hakkokin uku gaba ɗaya. Da zaran ka fahimta wannan, to ba za ka dauki nan ka kai nan, ba za ka dauki nan ka kai nan, sai kowanne ka tashi inda ya dace kenan, kar ababe su tafi kai maka da yawa. To duk wani salihi kuma da zai biyo baya zai samu salaha ne gwargwadon yadda ya zanto mai bin Allah, mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tunda wannan ya samu salaha, to kai kuma in kana son shi kuma sai ka bi tafarki irin nashi, kai ma ka bi Allah, ka bi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Idan ka sai shi ya bi Allah da manzon su, ni ko bari in bi shi ba ruwanka da Allah da manzon su, to kuma ya zama shirme kenan. Haka ko da shi yana da rai, in dai yana nuna zai nuna salihi ne na gari, zai kiranka ne zuwa ka bi Allah da manzon sa, kamar yadda shi ya bi Allah da manzon sa. Da zaran ka ce za ka bi shi sai ce ba zai yadda ba, sai dai ka bi Allah da manzansa. To wannan alamar salihi kenan. To tunda wannan shine halinsa ko lokacin rayuwarsa, to haka kuma ko bayan mutuwarsa kai sai ka zanto mai bin Allah da manzansa kenan. To amma da zaran ka ce sai za ka bi shi kuma ba ruwanka da Allah da manzansa, kuma ya zama shirme kenan. An gane ku? To ina ganin masail din suna da yawa, dan haka sai mu dakata a nan gurin. Abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe kuma Ubangiji ta Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ta hotun da ne matsayin hotunan manyan malamai ko shehuna da ake sawa a gidaje ko ofis. wanda wannan tambayar da yana zuwa nan masallacin yasa an sha magana akan hoto ko na shehi ko ba na shehi ba, to amma na shehuna haramcin su zai fi girma saboda ganin yadda ake ganin tasirin su, saboda haka haramun ne da yake hotuna a cikin gida ko a ofis. Ballantana kuma idan wannan hoto ya zama na wani mutum ne da ake kyautata don salihin bawa ne, idan wannan zai bayu zuwa ga shirka, dukkan wasila ta shirka kuma ana son a yi fada da ita. A nan halaka waɗansu ‘yan wa’azi suna da zaha zafin sai ƙata hoto na marigayi ce abokan Mahmudu Buhari su ma sun sa a gidajensu. Duk wannan jaha dai duk yana ciki, duk bai halatta wa mutum ya sa. Babban abin da za ka yi shi ne ka yi aiki da koyarwarsa, ka wa’azantu da abin da ka ji ya faɗa na alkhairi, Allah ya ce annabi ya ce. Wannan shi ne babban abin da yake so, kuma shi ne idan ka yi ka ƙara masa wani abu na guzuri, domin duk wanda ya kira zuwa ga alheri aka yi koyi da wannan alherin a sanadiyarsa yana da lada a wajen Allah. Amma ka zo ka ɗauki hotonsa ka da ka liƙe baka ce komai ba, shirme kawai ka yi. Wannan yake cewa wai zai iya zuwa wajen maulidi ba wai don saboda ya sai da maulidi bid'a ne, amma wajen saboda malamai suna yin waɗansu bayanai masu fa'ida. Yaji don ya karu da abin da malamai za su faɗa. In dai maulidi ne irin wanda ake a nan garin, kafin a faɗa maka fa'ida ɗaya sai an yi wa Allah da annabi kariya a wajen. Hadisai mawdu'ai da za'i sai za a yi ta kawowa. To me amfanin wannan kuwa? Farko dama wannan ko ba a maulidi ba ne ba, mutum ya sa yana kawo hadisai mawdu'ai cikin duk minti biyar da kawo maka hadisi mawdu'i na ƙarya, kamata ka tashi daga wajen. Saboda abin da muka karanta sai ka rage a tafsiri. Wa idza ra'aytum alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'ridu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri wa imma yusyinnaka shaytan fala taq'udu ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Ba a san ka ɗauki jin karatu sai wani lokaci kawai a shekara, duk karatu sukan da ake a shekara in dai baka fa'idan to babu yadda za ka fa'idan to kawai dan adadin maulidi sau ɗaya. Saboda haka jama'a ya ka zage dan tsaye irin karatu sukan da ake a shekara ga suna a makarantu daban-daban, a majalisai daban-daban, a masallatai daban-daban, ka je ka karu da abin da ya kamata ka karu da shi. Baya rubuta wannan. Kai ne kuma kace aya ustazu gashi kana jin mun karanta hadisi yanzu iyyakum wal ghuluw fi din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din, kace hadisi kuma kace aya wannan kuma waɗansu sun rubuta waɗansu hadisai zan yi muku magana ba yanzu ba, yau ba ni da nishaɗi ne sosai, ba ni da karsashi da yawa saboda waɗansu uzurorinka masu ƙarfi, sai ku yi haƙuri ba zan iya ansa tambayar ba sai mai sauƙi-sauƙi wanda ba ƙalubale a cikinta da yawa. Wannan kuma yana cewa an ce sadar da zumunci abin da yake ƙarawa mutum kwanaki, wannan haka yake ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske wanda suke nuna cewa sada zumunci yana ƙarawa mutum kwanaki. Duk wanda yake sada zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a ƙara masa adadin kwanakinsa. To shi ne waɗansu suke ta kamar wannan hadisi kenan ya ci karo da waɗansu ayoyi da suke nuna cewa idan mutuwa ta zuwa mutum ba za a yi masa hisabi ba. Wannan ya akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah baya ware jinkiri idan ajalinta ya zo, kuma shi Ubangiji ta'ala khabir wato mai bada labari ne ma ta amuna game da abin da kuke aikata. To wannan aya ba ta cin karo da wancan hadisi, ayan nan da makamanta ta ba ta cin karo da wancan hadisi, saboda Ubangiji ta'ala yana da ikon ya ba ka adadin shekaru kaza kuma ya zo ya kara maka. Idan har ya kara maka akan na da, ka ga ajalinka bai riga ya zo ba kenan. Idan ka ga ajalinka ya zo, to ba riga ka kara ba kenan. Wannan gaskiya ne. Idan ajalin da aka baka babu yanda za a ƙara maka kai, to adadin da aka baka tare da ƙari ko wanda ba ƙari, ko ya zanto da ƙari kaga bai riga ya zo ba kenan. Saboda haka baya cin karo da wannan aya. Ubangiji kuma ya iya baka shekaru 40 ya zo ya ƙara maka a kirinsu ko ma 60 ko ya ƙara ma 60 ma su koma 100 da kai. Dan ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ubangiji ta'ala shi ke tafi abin da ya so ya kuma tabbatar abin da ya so. Wa indahu ummul kitab, asalin littafin aurensa yake ba wani zai fi dan me ake kaza. An fahimta ku? Wannan kuma an ce duk wanda ya je wajen ɗan duba su ƙarƙa fara mawa unzula ala Muhammad, to wani irin kafirci kenan ya fito daga musulunci ko kuwa? Ban ji ba da za ba an yi bayani a kan wannan? To ba zan ba su abin da mai don bincike aka ba su shi ne ke so ne kibilis a haka? Kuna da rikitar da al'amura yanzu kun ga waɗanda suka ji tambayar kuma suna da haƙƙi su ji ansa. Wato sai ai ta Sheikh Muhammad Al-Amin Sankiti, Allah ji kansa da gafara, yana koyarwa a jami'ar Madina dattijo ne, Allah masa da tsawon shekaru da suka wuce masu yawa haka ko 20 ko wani abu makamancin haka. Sai aka ba shi irin invigilating din nan, ɗalibai suna jarabawa shi suna dudduba su. Duk inda wani abu ya ka kare maka zuwa ansa sai ka ce idan ka ce a asa muka lanan gurin ba sai ya faɗa maka baka sani ba ai kaza ne. Hukumar jami'a take da shi sai Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wa huda min ba'di ma bayyana. Da zo kuke Allah la'anta ne ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inu. Haka in dai shi zai tsaya jaraba duk ɗalibin da ya kasa ya tambaye yace ni dai ba zan ce ba zo in faɗa ma, yace amma in mutum ya tambaye ni na faɗa mai dole sai na sa shaka yi. Babban malami ne ya karantar da hasusu bin bazma saboda haka abinda zan ce game da wannan hadisi shine kafircin da ke cikin nan ba kafirci ne na fita daga musulunci ba. Faka da kafar na unzula ala Muhammad ba kafirci ne na fita daga musulunci ba. Saboda me an haɗa shi da ababe guda uku a wani hadisi shi zuwa wajen boka ɗin. Aka haɗa da cewa wanda ya zakkewa matarsa su dubura ya sadu da ita a dubura, da wanda ya zakkewa matarsa tana cikin jinin haila, sai aka ce da kuma wanda ya je wajen boka, sai aka ce wannan kamar sun kafirta da abin da aka kafara annabi Muhammad. A wata riwaya aka ce faka da bari'a bima unzila ala Muhammad, ya barranta daga abin da aka kafara annabi Muhammad. To kowa ya san ko saduwa da mace ta dubura wannan kafirci ne? Sai da ce ma'asiya. Saduwa da mace lokacin da take cikin kwanakin haila kafirci ne? Sai dai zanto ma'asiya. To tun da aka haɗa guda kuma aka ce faka da kafara, lallai zanto nau'in hukunci iri ɗaya ne. In kai ware guda ɗaya ka ce wannan yana nufin fita daga musulunci, wancan kuma ba fita daga musulunci ba, sai ka mai dalilin tafriq din. Dole ko ka ce su duka suna fitar da mutum daga musulunci, ko ka ce su duka ba sa fitarwa matsayinsu matsayin aikin fasu. Idan na gida yana ansa tambayar sai dai ko ban taimaka mai binciken ba tunda ban faɗa masa wayar wato hadisin ba, sai dai kawai lamin su cewa hadisi ne sahihi. Amma akwai wuraren da aka yi takarijinsa da sharhinsa da yawa wannan kuma. To wannan kuma akwai littattafan aƙida da suka yi tarihinsa da kyau a wurare daban-daban kuma. Sai su je can su ne ko don su an sa malam Abdulwahab sun bai su kenan. To wannan din sune tambayoyin da zan iya ansa yanzu cikin waɗanda na gani. Wannan na ƙarshe ba tambaya bane ba. Wato yana nuna kamar karatuttukan da ake na nan masallaci wai su ba su da yadda na fahimci tambayar safa don arkeke sai dai abin nasu yake. Hausar da ya yi amfani da ita ba su da kuɗin da sai kasir na karatu suka nan zai su kai ma iyalansu su ji. To kuma gashi kuma su gashi har yanzu su mata ba a dawo karatunsu ba, yana nufin kamar da can an ba da cewa cikin makaranta mata su rinka zuwa, to har yanzu ma ba wanda yake kasu har yanzu cikin makaranta kofar abu take in za su da duk wanda yake sha'awar zuwa da matarsa zo cikin makaranta, tunda akwai ban ɗakin su daga can akwai kuma wurin alwalarsu kuma duk da za su iya alwala a can gurin daban, kuma akwai sunfaɗo da za a yi yankin faɗa musu su yi amfani da su. Wannan har yanzu kofar abu take dama ba rufe aka yi ba, sai dai mutane ne ba su saba su bar iyalinsu ba don su zo makaranta ɗin ko nan su ji karatu, yana kai musu har suka aka sa aure har aka sa kuma ƙwallon tarki guda biyu a wajen. Wato su mutane ne ba su saba ba wajen su bar mata su zo wurin karatu irin wannan. Za a ga wani lokacin kai kanka maslahar ka ne idan ta zo wurin karatu, waɗansu abubuwan ta ji kai tsaye an ce kaza ya fi a ce kai ka faɗa mata, saboda ita gararin mutum wai idan kai ka faɗa mata ko kai malami ne fa wai ganin take wayo za ka yi mata kawai, ba haka aya take ba. sai ta gane wayan amma an tafi daga bakin wani shikenan. To sai me kuma a kodin su kai akan wadin ta hadisi da suka tabbata ka ajiye musu bayan da su kuma su tabbata me kake soja. Hadisai da ake bayana a shi yaro ba ibn Abi tunda bai sani ba zunubin na kan wanda ya baki wannan tambaya ne akan baiwa yara waɗansu hadisai su haddace don saboda wani biki na makaranta ko maulidi su zo su rera a gaban mutane kuma ya zanto hadisai nan waɗansu maudu'ai ne ko da'ifai a irin wannan yara ba su da laifi wal ismu ala munawilihi lahu banji ba a idan ka tabbatar an bawa yaron ka hadisi da ifi ko maudu'i a makarantar hadisi za ka yi wannan idan yaso a cire shi daga wasan kwaikwayon sai ne amma hadisi da ifi kan ko alama ba za a ba mutum dama hadisi da ifi ko maudu'i ya je hadisi shi musamman yaro ko babba ya tsare hadisi maudu'i sai dai ya gina mutuntar kunta kai kuma gashi ba tabbatacce bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yin tambayoyin ku da za su zama abin tsoro an ba ku jaraba ku kuna tambayar mutu ina abin da nake jin tsoro zuwa bismillah malam wai dan mu cike kasa din ko ansaban ansab din ne nusub an nusub wato shine kamar abin da ke nan gunki wanda aka yi shi da sassafe ansab ya zama jam'in sa kenan na shi ne abinda wannan ya tambaya yanzu na ce masa a so mutuwa to ta ke ya ne ke gara ta dan me bai karya azumi dan dai ya zo abincin gidan mutuwa sai ya karya azumin ta azumin da ake karya azumin nafila da shi shine idan an gaye ka walima shi ma ba dole bane ba in kaga dama ka yi azumin ka to ballan na abincin gidan mutuwa wanda yake fi kaula ne abincin da ake kawo na zaman makoki din nan shine kaula ne ware da gaske saboda shi zaman shine ke haifar da wannan matsalar shi zaman wannan zaman makoki ya karfi lokaci guda kan zai wahala amma Allah akalla a rinka rage al'amura ba ko idan mutum yana da jarumtar da zai zo ya hana abin lokaci guda a gidansu don saboda yana da power a family din shi ke da cewa idan ya ba wanda za a ce a kai shi gaba dama shi ne wanda za a kawo wani waje shi ce ba za a yi ba to wannan ya kamata ya yi haka amma idan mutum a gida shi karami ne shi yaro ne akwai yayyensa akwai mahaifinsa akwai kakanninsa akwai waye ko ya ce ba za a yi ba ko baban sai mutum ce ba za a yi ba to waɗancan tara su sai sun yi to a irin wannan babu yanda zai da su ai a irin wannan babu yanda zai da su kuma wannan bid'a da suke tunda dai ba kafarta suka yi ba zai kuma ce ya kaurace musu ko ya daina musu magana ba dole sai dai mutum ya yi iyakacin kokarinsa ya ragewa barna iyakacinka a san matsayinka kai game da fahimtar cewa addini ya ce a yi kaza daban sannan yiwuwar aikata wannan abin daban fahimtar cewa addini ya ce a bar kaza daban wannan matakin farko da ake so kowa ya samu kenan sannan yiwuwar shin a iya dainawa yanzu ko kuma yana ɗaukar lokaci kuma daban ba duk abin da kake so ne za ka iya kawar da shi ba ba da abin da kake so ne kuma zaka iya tabbatar da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana gani ya kyale Ka'aba a yadda take, amma yake cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci bane, ba da na rufe Ka'aba na mayar da ita yadda take a harsashin da Annabi Ibrahim ya daura Ka'aba a kai. Kaga amma har Annabi ba duniya ba yadda haka abin ya kasance. Dan ginin Ka'aba idan kun lura ko a hoto ka ganta, zaka ga daga arewacin ɗakin Ka'aba ko ta katanga dake hadar ɗakin, amma ita ba ta kai tsawon ɗakin ba, wurin da ake kira Hijru Isma'il ke. To asalin Ka'aba da wannan ƴar katanga da tana cikin ginin ɗakin Ka'aba ta wajen tsawon katanga da komai da komai ɗaya ne. A lokacin jahiliya bayan haihuwar Annabi kafin turo shi manzo, sai Quraishawa suka rushe ɗakin Ka'aba don sabunta gininsa. Katangar da kowane sashi ta kai musu tsawon yadda suke bukata, kanan sashin ne yan kudin da suka tara ba su kai ba, sai suka dakatar da ita haka. Shikenan a kala sayo a kala zagobe an manta da abin, an shiga wata duniyar daban. Kwatsan sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo, to yanzu sai sabon rigima ta kai, yanzu ba magana ginin Ka'aba ake ba, ga wani ya zo ce shi Annabi ne, a yadda ku kar a yadda, shine wannan rigimar da ake. Wannan ya dauke musu hankali ba magana ginin jaddada ɗakin Ka'aba. Har Annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam, yaje zaman sa na Madina, aka zo aka kiyaye tsakanin su da Quraishawa, har aka zo aka bude maka din. Duk da haka Annabi na ganin cewa a wannan lokaci bai yi ba ne ya zo ya karasa wannan katangar ta kai tsawon ɗakin Ka'aba, saboda yana ganin idan ya haka za a ce to tun da can aka kai ki, me yasa yanzu kuma ya zo kawo wannan? Ina ki ta Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci ne ba, da na rufe Ka'aba na mai da ita a sabon ginin da take da. Da wani sarki ya zo daga ba Abdullahi bin Zubair ne ko waye shi da ya zo karɓar sarauta, sai ya gina ɗakin Ka'aba ne ya karasa tsawonta. Aka zo wani ɗan takifan sarki da ya zo shi kuma yake san bai yadda ba, Annabi bai kara ba kai ya kara, sai ya rufe ta. Da aka zo lokacin Abu Ja'far al-Mansur ne ko wani ne, sai ya zo shi kuma yana so ya ƙara ginin shi kuma ya kai yadda take kamar yadda wancan yi. Yace tunda ai kuma Annabi abin da ya hana yayi dan mutane suna da sababbin musulunci, yanzu ko sun fahimta. Yace ni ko barin kara sai malibi hana shi, yace kar ku mayar da ɗakin Allah dandalin siyasa. Yo wannan ya hau mulki ya ruke, wancan ya hau mulki kuma ya mayar, ka kyale shi yadda yake a tafiya a haka. Da aka kyale shi gashi nan har yau a haka. To kaga ashe ba kowace maslaha ce kai kake ganin da ba za ka ce dole sai fata bato a lokacin. Akwai abin da barna ke suna faruwa, amma idan kace za ka hana ta wata barna za ta fi ta girma za ta faru. Sai ka kyale wannan garma da ta gaba da faruwa, kai dai ka bata lokacin ya za ka sassabe ta a hankali a hankali, ba lallai ne lokaci guda ba. Yasa ita da'awa tana buƙatar ilimi kuma tana buƙatar hakuri kuma tana buƙatar sabati. Ilimi shine zai haska sama gaba kan dukkan matakin da za ka ɗauka, ya dace ko bai dace ba. Kana izina da sirar waɗanda suka gabace ka, annabawa ne, salihan bayi ne, sabbai ne, tabi'ai ne, duk wani wanda yake yayi gwagwarmayar yaɗa musulunci daga irin matakan da ya ɗauka da suka dace da zamaninsa, ka ga wanne za ka ɗauka da ya dace da yanayinka lokacinka. Wannan shine abin da ilimi zai taimake ka da shi. Amma idan baka da ilimi sai kasance kullum kana ansa buƙatar zuciya ne, kawai zuciya ta ce kaza shikenan a tafi, sai bayan an yi kuskure daga baya kuma a zo kuma a kalla ya za a yi daga baya. To idan kana da ilimi kuma ilimi zai wajaha haka, sannan sai ka hakuri kuma, hakuri kuma shine zai nuna maka ko da ilimin ya ce in yi kaza, in na ja na ja abubuwa suka ci sai in dakata, ba wai zan ja da baya bane na fasa kuma gobe sai in sake ja. Da haka har za a samu a ci gaba kenan. Sannan sai sabat kai kuma duk abin da aka sai imanin da shi yadda ka faɗe shi kuma har kake ci gaba da faɗar sa. Kar idan ka faɗi abu masu raddi suka yi yawa ka zo ka janye ka ce a dama ba haka nake nufi ba, kuskuren fahimta ne, kaza kaza ne, ka ja da baya, ka zama matsoraci kenan, ba za ka iya ba. Sai dai ka kyale shi ta raddi kai kuma kana nan dan ka ce qala Allahu qala rasulullahi, ba yadda za ka yi. Su faɗa su yi raddi, su kawo labari da mafarki, su ce kaza su ce kaza, kana nan gobe sai ka maimaita ayar ka maimaita hadisi. Har yanzu ba wanda ya ce hadisi ayar nan da ihi ya ce hadisin nan yadda ka fasara ba haka larabci yake ba, sai dai su kawo waɗansu tatsuniyoyi. To wannan sai da sabati za ta samu yin wannan. In ba ka da sabati duk da aka razana ka, to shi kenan sai ka razanu, to sai ka ga sallamar da da'awa kuma. Sai da'awa ta wulakanka a sanadiyar ta samu rago na wanda ya rike ta kenan, ragoncin mai rukunta. Ita da'awa tana buƙatar mai rukunta ya zanto yana da sabati kuma yana da hakuri kuma koyaya yana bin tafarkin ilimi, koyaya kullum yana ƙara ƙoƙarin faɗaɗa iliminsa, ba lallai ne kullum ya san komai ba. Ya isa ka alfahari a ƙididdige kuskurenka a ce ta kuskure kaza rana kaza ga watan kaza, rana kaza ga watan kaza, har ka ji kwanakin ake bi a ce kuskuren baya da yawa. Ai mai kuskure da yawa duk inda ya zauna awa ɗaya sai an gaji da ƙirƙi kenan. Amma a wata an gano ka yi kuskure biyu, ka yi kuskure uku, ka yi biyar a wata ɗaya, ai ba ƙaramin riba ba. wallahi duk wanda a cikin wata ɗaya wajen karantarwa yana wa'azi yana karantarwa a ce kowane sati yana darasi 5-7 misali amma a ce a wannan watan an gano yayi kukuri 3 yayi kukuri 5 kai yayi 10 ko 20 ya ci riba ya nuna lallai yana ci gaba da karatu kuma sai ƙara himma don ya rage wannan adadin kuskuren ba dai zai iya rabuwa da kuskure gaba ɗaya ba tunda shi ba masu gani ba sai dai kuma ya rage yawan su wannan shine falalar da'awa ne wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.